إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan safiya ta ranar Lahadi wadda ita ce safiyar 16 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 28 ga watan February shekarar miladiya ta 2021 a wannan masallaci na Abu Dujana wanda ke anguwar Kwarbai a cikin birnin Zaria a Nigeria wanda kamar yadda sanarwa ta gabata mun haɗe ne anan tare da ƴan uwa iyayenmu mata mun gabatar da tattaunawa a takaice akan matashiyar matsalolin da suka dabaibaye wato zamantakewar aure wannan tattaunawa ko wannan lansa an tsara ta ne a cikin wato fa'aliyat wato activities ko munasabobi wanda suka shafi wato bikin aure da wasu daga cikin ƴan uwanmu suka samu muna addu'a Allah subhanahu wataala ya sanya musu albarka a wannan zamantakewa Allah ya hada kansu akan alkhairi Allah ya tsare su daga sharori da fitintunu Allah kuma ya ba su zuriya ta gari wannan kenan insha Allah zan yi magana ne a takaice kwarai bana so magana ta wuce awa daya tunda akwai malamai da sauran ƴan uwa waɗanda za su yi ta'aliki da karakaran bayani akai ina so in kasa magana zuwa gida uku farko bayani a takaice akan irin kwadaitawar da musulunci yake game da aure bayani na biyu kuma akan muhimmancin aure a cikin al'umma sai kuma abu na uku shine asalin tukullubar bayani din wadda ta shafi batu akan menene matsaloli da suka dabaibaye zamantakewa auratayya a cikin al'ummar mu a takaice musulunci ya kwadaitar sosai game da sha'ani na aure musulunci ya ba da muhimmanci akan kwadaitarwa ga matasa mazan su da matan su akan su shiga cikin ibadar aure a cikin ayoyi na Al-Qur'ani mabambanta da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a iya samun waɗannan bayani Allah yana cewa fankihu ma tsabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba ku auri abinda ya muku dadi abinda ranku yake so daga mata biyu ko uku uku ko hurhudu wankihul ayama wa ankihul ayama minkum wasalihina min imaikum ku dinga aurar da ainihin wato mutane nagari daga cikin wato waɗanda ba su da aure da masu nagarta cikin bayu wanda Allah yana cewa ma in suna cikin talauci to Allah zai ratar da su sakamakon auren sannan za mu ga cewa a aikace annabawan Allah Allah ya ba mu labarin cewa waj'alna lahum azwajan wa dhurriyya annabawa su ma Allah ya sanya musu mataye da kuma iya wato ƴaƴa da jikoki idan muka kalli farkon halittar da Allah subhanahu wata'ala yayi ta wato ubanmu kuma annabin Allah Adam alayhi salam bayan da Allah ya halicce shi abu na gaba da Allah ya masa shine ya halitta mishi mata wa khalaqa minha zawjaha ya ayyuhan nasu taqurabakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha ku ji tsoron Allah da ya halicce ku daga rai daya daga Adam alaihi salam sannan kuma ya halicci matar wannan mutumi daga shi hakarkarin mutum kenan wannan yana nuni zuwa ga muhimmancin mace a rayuwar miji muhimmancin kasancewar mutane su zama suna rayuwa ne ta auratayya waɗannan duka daga cikin nasoshin alqur'ani za a yi istinbatin hukunce hukunce game da muhimmancin aure din da kuma yadda musulunci ya kwadaitar akan ayi auratayya hakanan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tana cike da hadisai waɗanda suka yi targibi suka kwadaitar zuwa ga yin aure da ainihin wato yin rayuwa ta aure akwai hadisi wanda yake shahararren hadisi ne a bakin mutane hadisin sahabi Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ma'asharar shababi ya ku waɗanda kuke tattaruwar wato matasa manistata'a minkum alba'ata falyatazawwaj manistata'a minkum alba'ata falyatazawwaj duk a cikin ku wanda yake da abin da zai yi na rike mata yana da karfin wato tattalin arziki da hankali da iya biyan bukatu na macen to lalle ne ya aure inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam yake cewa fa innahu ahsanu lil farji wa aqaddu lil basar wannan shi zai fi kiyaye mutum al'aurarsa daga aukawa cikin sabon Allah kuma shi zai fi kiyaye mutum idanunsa daga kallakallan da basu halasta ba wannan hadisi ne al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi ibn Mas'ud Allah ubangiji ya kara masa yadda hadisi ne wanda yake sananne game da bayani akan falalar aure akwai har ila akwai hadisin al-Imam Abu Dawud da Nasa'i daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ma'qil ibn Yasar Allah ya kara masa yadda da yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tazawwajul waduda al-waluda ku auri mata al-wadud wanda suke kaunar ku wanda suke son ku al-wadud wanda kuma suke haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyama zan yi ma al-ummi al-fahari da yawan ku ranar al-qiyama kamar yadda yango a cikin wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da tashi al-qiyama al-ummi za su dinga wucewa tare da annabawan su wani annabin ya wuce da al-umma wacce bata wuce mutum 10 ba wani kaman mutum 30 wani kaman mutum 100 wani shi da mutum 1 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani annabin ma shi kadai zai wuce ba shi da kowa da ya imani da shi yace can sai a nuna mini wani taron dandazon al'umma wanda kurar tafiyar su ta turnike sararin samaniya sai in ce ala sa wannan al'umma ta ci idan suka iso sai naga ashe al'ummar annabi Musa ce alaihi salam yace daga baya sai naga al'umma ta sun ninninka yawan wannan al'umma ta annabi Musa alaihi salam ina fata mun gane wannan idan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ayi aure dan a samu hayayyafa dan ya zama an cika mishi burinsa na samun al'umma wacce ta fi kowace al'umma yawa a taron alkiyama a cikin wata riwaya har ila yau ta hadisin al-Imam Ibn Majah da al-Imam al-Baihaqi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa lam ara lil mutahabbaini mithla az-zawaj ko khairan min az-zawaj ni ban ga abin da ya dace da wanda suke kaurar junan su guda biyu ba fiye da su yi aure to kafin nan wancan hadisi malami sun yi magana akan wai ta ya ake gane wato za a iya gane da soyayya mace tana son mutum tana son namiji abu ne mai sauki a gane amma ta yaya za a gane mace mai haihuwa shine sai a duba danginta mata ƴan uwanta mahaifiyarta da guggunta da kanwarta da yayanta da wanda suke ƴaƴan uwa da kani idan dai a cikin zuriyar su matan zuriyar su suna haihuwa to insha Allah ana sa ran on normal circumstances ita ma za ta haihu ko kuma a duba irin matan da take da irin tsarin halittar su ko irin dabi'ar su ko irin wato cycle na al'adar su idan tana da irin wannan lafiyayyen dabi'a to ga alama insha Allah in dai ba wani tangarda aka samu wanda ya saba wa dabi'a ba za ta haihu wannan haka malamai suka faɗa game da yadda ake gane mace din mai haihuwa babu laifi kuma a zamanance akwai hanyoyin da ake iya a gane haka wanda suke da yamo scientific amma precise wanda za a iya ganewa din wallahu alam to da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ban ga abin da ya dace da masu son junan su ba illa aure malamai da suka zo sharhi su al-Imam Tibi suka ce abin da yake nufi idan mutum ya ga wata mace ta shiga cikin ransa yana kaunarta inda tana cikin mata da ya halasta ya aura to abin da ya dace kawai shine ya aure ta wannan hanya ce ta hana cutar al-ishq akwai cuta daga cikin cututtukan zuciya wanda ke damun bil adama akwai cutar kauna al-ishq wanda cuta ce mummuna tana jawo hadari da rigingimu iri daban-daban ita ke kaiwa ga matsaloli iri daban-daban na alfasha kai har ma da mutuwa wani lokaci har rashin lafiya har mutuwa har zautuwa tana iya sanyawa mutum ita ce cutar mummunar soyayya wanda mutum zai balla faransa a wani abu wanda ba zai samu ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban ga abin da ya dace ga wanda suke kaunar junan su ba fiye da su aure shine malamai suke cewa wannan shine ilajul ishq ilajul ishq wato waraka ga ainihin wato rashin lafiya ta cutar su sannan in muka kalli irin hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da tabbatar da ladan da ke cikin aure da irin ladan da dukkanin ma'auratan suke samu namiji a cikin aure da yake yi yana samun lada na ciyarwa na jagoranci na hakuri da juriyar irin raunin hankali da raunin fahimta irin na yabaci to wannan hakurin da zai da wahalan nan da yake na fita da shiga na nema mata abinci da nema mata rufin asiri da nema mata alherin da za ta samu a rayuwa to wannan yana da lada mai yawa sannan ita ma kanta matar ita ma hidimar da take a cikin gida na girki da wanke-wanke da wanki da shara da kula da yara da kula da sutura da dukiyar miji da sauransu ita ma tana samun lada ne akwai hadisai da suka zo da dama duk da yake wasu su basu inganta ba amma fil jumla akwai nasoshi da suka tabbatar da haka akwai hadisi wanda yake gama gari amma ya da rauni wajen isnadin sa ta fuskar batu akan cewa wanda ya yi matar shi kaza ya sa mata abinci a baki babbar sadaka kenan misali fadin da aka ce annabi yayi inna a'zama sadaqati rajuli ma yad'u fi imra'ati ko ire-iren wadannan wannan bai tabbata ba akwai hadisi game da cewa mace ta kaiwa da kawowa take tsakanin ɗakin ta da store dinta da kitchen dinta tsakar gida tana samun ladan umara ne akwai shi dai da dama wanda wasu su koda suna da matsala a isnadojin su amma fil jumla ya tabbata a addinance cewa aure hanyar samun lada ne hanyar samun aljanna ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata mata ta zo gurin shi ta gaishe shi ko ta yi masa tambaya da ta gama yin tambaya za ta koma sai ce mata azatu ba'alin anti yace ko kina da miji tace eh ina da miji yace to fanzuri kaifa anti bihi yaya kuke zama da shi tace ati'uhu illa wala alu atiuhu wala alu ina mushi iya biyayya bana karkacewa sai abin da yafi karfi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ki kula da shi shine aljannaki kuma shine wutaki kun ga wannan hadisin ya isa ya tabbatar da wannan bayani akan cewa lalle aure hanyar samun lada ne hanyar samun aljanna ne haka bangaren maza cikin hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ishi mutum zinubi ya wulakanta waɗanda ke ƙarƙashin sa kaga mafhumul mukhalafa ya ishe shi samun lada kenan ya dauke su da muhimmanci idan mutum ya dauki iyalan shi da muhimmanci yana kula da su to babu shakka ya samu hanyar samun lada hanyar samun alkhairi waɗannan duka nasu shine daban-daban wanda suke nuni zuwa ga kwadaitarwa zuwa ga aure to a ɗayan bangaren kuma a baya ga kwadaitarwa da musulunci yayi musulunci kuma ya hana kin yin aure ya hana kin yin aure mutum haka nan kawai yace ba zai aure ba ko mace haka nan kawai tace ba za ta yi aure ba koda kuwa zai zauna zaman bauta ne kamar yadda kristoci suke qur'ani ya faɗa cewa wa ruhbaniyata nibta da uha ma katabnaha alaihi da ruhbaniyanci wanda suka kirkiro mu ba mu ce su yi shi ba Allah ya zargi ruhbaniyanci mai ruhbaniyanci shine irin zama da Kirista suke yi Kirista suna da wata ɗabi'a wato mutum sai ya je ya shiga makaranta a cuci a mishi training a mai tarbiyya in namiji ne shikenan ya zama abin da suke ce makahin ya zama pastor ko father kuma kamar tunsu aikin shi kawai zama a cuci da sauraron kararrakin mutane da larurorinsu da gabatar da wa'azi na addinin Kirista. Ba ruwan shi da aure, ba ruwan shi da mata, ba zai yi aure ba. Idan mace ce suna ce mata rahiba, non da turanci kenan, ba za ta dinga duk wani abu da shafi mu'amala da mutane, ba za su dinga yi ba. Suna rayuwa inda ake ce ma addir monastery, wuri ne na musamman da ake keɓance musu, anan suke rayuwa. Wannan ruhubaniyanci ne Kirista suka kirkiro shi. Da suka kirkiro shi, Allah ya ce da suka kirkiro shi, fama ra'auha haqqa ri'ayataha, sai suka kasa kiyaye wannan abin da suka kirkiro. Sai aka wayi gari ba sa yin aure, amma kuma suna yin zina. Ba sa yin aure, suna yin luwadi. Ba sa yin aure, suna yin matugu. Ba sa yin aure, suna yin abubuwa iri daban-daban na barna. Sun guje ma abin da Allah ya halasta, sun auka wa abin da Allah ya haramta. Don haka ba tafarki ne na daidaitacciyar ɗabi'a ba, namiji ko mace lokacin da ya kamata ya aure ya yi, kuma ya guje wa auren, ba daidai ba ne. Akwai wani hadisi da yake shi ma isnadin shi mai rauni ne, amma ana yin wa'azi da shi. Ina ga babu laifi in faɗa muku wani abu da ke cikinsa, da na gaya muku cewa isnadin shi bai inganta ba. Al-Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi mai ɗan tsayi haka. A takaice, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidan wani mutum mai suna Akaf. Sai annabi ya ce ya ga gidan lafiyayyen gida, gida na ƴan gayu, komai ya ji, amma kuma babu mata a gidan, mutumin shi kadai yake rayuwar gauro. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Akaf, amma laka min zauja, kai Akaf ba ka da mata? Ya ce, ajal ya Rasulullah, ai ni ban da mata. Ya ce, wala jariya, ko ba ka da sadaka, concubine, baiwa wanda kake zama da ita? Ya ce, wala jariya ya Rasulullah, ni ba mana da baiwa. Annabi ya ce masa, fa innaka min ikhwani shayatin, to lalle kai dan uwan shaidan ne. Haka aka ce, annabi ya ce ma bai inganta ba. Sannan annabi ya fara mushi wa'azi, ya bashi labarin wasu mutane, sannan yake ce mushi, lalle kai aure, in ka zauna haka ba mata, zaka shiga cikin sharrin mata wata rana. Ya ce, kai baka san mata jama'ar annabi Yusufa, jama'ar wane, har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum wanda aka ce, kamar da aka bada labari, duk da ke shi iya wannan labarin yana da asali, wannan mutumi a zamanin da suka wuce, a can zamanin baya, ya rayu shekaru aru yana bautar Allah akan wani dutse, babu aikin da yake illa bautar Allah. Amma wannan bawan Allah daga ƙarke, wata rana ya shigo kasuwa, zai sai abinci ya koma bayan gari inda yake bauta, sai ya ga wata mace kyakkyawa, hankalin shi ya ɗauku zuwa gare ta. A sanadiyar wannan mata da ya ƙaunata, sai da ya lalata ayyukan shi gabaki ɗaya, ya halaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, abin da ya sa Allah ya tausaya mishi, kawai mishi rahama, shine sadaka da ya kasance yana yi. Ladan sadaka shi da ya taɓa yi da niyya ta gari, shine kawai ya galabaice yawan zunuban da ya ɗauka a sanadiyar wannan mata, domin sai da ya yi zina, ya yi kisan kai, ya yi kafirci, ya yi shirka a sanadiyarta, babu ɓarnar da bai yi ba. Duk mai ya jawo mishi shi ne, ya ƙi yin abin da ya halasta na aure, ya je kuma ɗabi'a ta ja shi zuwa ga ya auka wa ɓarna. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana zaune tare da sahabbansa radiyallahu anhu, sai ya ga wata mata ta wuce, sai ya tashi tafi gun matarsa, ya je yin mu'amala da ita, ya dawo. Da ya dawo, sahabbai suka ga ruwa na diga a jikin kanshi, sai ki suke ce mishi, ya Rasulullah, me ya faru ne? Sai ya ce, ai, idan ka ga wata mace wadda kai sha'awa, ka ji sha'awa ta ɗan adam ta bujuro maka sakamakon ganinta da kai, ya ce, sai ka tafi gun matarka ko baiwanka. Abinda wannan matar take da shi da ka gani, matarka ma tana da shi. Wannan yana nuni zuwa ga yadda aure yake zama kariya zuwa ga yaduwar fasadi. Duk wannan muna magana ne akan gaba ta farko, wacce ke tattaunawa akan yadda musulunci ya kwadaita zuwa ga aure. To a ƙarshen wannan gaba, abin da ke so ku fahimta shi ne, ita rayuwa ta ɗan adam, Allah ya halicce ta da wata ɗabi'a wadda ɗan adam ba zai iya guje mata. To wannan shi ne zai kai mu batu zuwa ga magana ta biyu, shi ne muhimmancin aure ɗin. Bayan kwadaitarwa da musulunci ya yi, ya kamata mu gane mai muhimmanci da manufar aure, mai alherin da ake samu a cikin aure. Akwai su da yawa, amma zan takaito akan guda uku ko guda huɗu. Na farko, daga cikin ahada, manufar da ke sa ɗan adam ya yi aure manufar da yake so ya cimmawa ita ce izalatu al'anati wal mashaqqati 'ala al'ibad, kawar da wahala da kunci da wahalhalin rayuwa da ɗan adam suke sha. Bayan Allah suna rayuwa a cikin kunci, inna khalaqana al-insana fi kabad, Allah ya ce mun halicci ɗan adam a cikin wahala, yana shan ta'ab, yana shan wahala. A fita tun safe a je a yi ta ayyuka na kwadago da kasuwanci da tafiye-tafiye da aiki a office da gona da kiwo, komai na wahala ne. Wannan wahala da mutum yake sha yana buƙatar a ƙarshen wuni idan ya dawo gida ya tarar da abin da zai sauƙaƙa mishi wannan wahalar, ya ji sauƙi, ya samu annashuwa, ya samu karsashin da gobe in ya tashi zai ji shi da annashuwa. Da haka zai tarar da matarsa, ta yi masa abinci, tana jiran shi, ta shirya mishi liyafa, ta gyara jikinta, ta gyara mishi wurin kwanciyarsa, ta gyara mishi suturarsa, to wannan sai ya kawo mishi da duka wahalhalu da damuwar da ya ji. Sai ya ga cewa ba wahalar banza yake ba, ashe akwai wanda suka damu da shi. Haka ita ma ta ɓangaren mace ɗin, a inta wani tana aiki a gida, tana kula da yara, ta sallame sun tafi makaranta, sun dawo, ta yi abinci, ta yi kaza, ta yi shara, ta yi wanke-wanke, za ta wayi gari tana cikin wato gajiya, tana buƙatar abokin zama wanda zai zauna kusa da ita, ta zauna kusa da shi, su yi magana da juna, su yi wasa, su yi dariya, su yi annashuwa, su ɗauke wa junansu kewa. Wannan shi ne manufar da ta sa aka yi aure. Wannan kuma in ba matan mutum ba, babu wacce za ta iya mishi wannan. Ko da ta iya mishi, za ta mishi ne a matsayin ta yi saɓon Allah, shi ma ya saɓon Allah. A matsayin haramu ne, karuwa ce ita ko bazawara ce ko mai sunanta, in dai ba matan shi ba ce, bai halasta su keɓance su zauna su yi junansu irin wannan mu'amala ba. Ina fata muna ganewa. Na biyu shi ne samar da husulul istimta, samar da jin daɗi na ɗabi'a. A ɗabi'a ɗan adam kamar yadda na ambata, Allah ya ɗan adam da wata ɗabi'a ta buƙatuwa zuwa ga jin daɗi. Da haka Allah ya ambaci cewa zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa. Kalla ku gani ya ‘yan uwa mata, duk abin da aka zayyana na ababen da ɗan adam ke holo suke ke hankoran more rayuwa ta sanadiyarsu, mata su aka ambata na farko. Zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawmati wal an'ami wal harth, zuwa ƙarshen aya mata su ne akan gaba su aka fara ambata, su ne hanyar da ɗan adam namiji yake samun wato jin daɗin rayuwarsa. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce wanda al-Imam an-Nasa'i ya fitar, annabi yake cewa innama hubbiba ilayya min dunyakum hadhihi at-tibu wan nisa, kadai daga cikin dukkanin ababen da kuke gani na more rayuwa a duniyar nan wanda Allah ya sa mun kaunarsu a zuciyata, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shine at-tib, turare. Nabi sallallahu alaihi wasallama yana son turare kwarai da gaske. Wan nisa, da kuma mata. Nabi sallallahu alaihi wasallama yana son matan shi na aure, yana girmama su, yana mutunta su. Don haka ba aibi bane, ba abun kunya bane da an samu mutum yana ji da matarsa, yana ƙaunarta. Matuƙar wannan ƙauna da ji da yake da ita bai fita daga haddin shari'a ba. Wannan bai sa shi ya saba wa Allah, ko ya saba wa iyaye, ko ya yi sakaci da wajibobin da ke kan shi na kula da ita da kula da sauran rayuwarsa ba. Ina fata mun gane. Don haka babu wata hanya da musulunci ya halasta mutum biyu, mace da namiji, su ji daɗin alaƙar ɗan adam da ‘yar adam in ba ta aure ba. Aure ne kawai abin da Allah ya halatta, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ainihin wato su ne daga cikin sifofin mu'minai, su ne wala yaznuna, ba sa yin zina. Allah sai a wani yake cewa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim fa innahum ghayru malumi, ba sa aukawa sha'awa sai in ga matayensu ne ko kuma bayinsu mata. Allah ya ce fa innahum, su a wannan yanayin ghayru malumina, ba abin zargi bane dan mutun ya yi mu'amala da matarsa, ba abin zargi bane, abu ne da ya halasta gare shi. To wannan ita ce hanya kadai da shari'a ta halasta wajen mu'amala ta jinsi. Na uku daga cikin ahadaf manufa aure akwai tahqiqul uns wasukuna, tabbatar da natsuwa, watuma'anina, da samun natsuwa, natsuwar jiki da natsuwar zuciya. Allah yana cewa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Daga cikin ayoyin Allah shine Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku mataye wadanda dan ku samu da su a tsakanin ku da su. Duk mutumin da bai da aure mace ne ko namiji yana asara wata nutsuwa da bazai taba sanin ya zai same ta ba sai in yayi aure din. Yana iya kasancewa wannan rashin auren ya zama dalilin wato samun rudani a cikin kwakwalwarsa ko kwakwalwarta ko kuma raguwar hankali ko hankalinsa ko hankalinta ko wato rashin sanin ciwon kai, rashin sanin meye muhimmancinka, rashin sanin menene abin da zai amfane ki. Ba kya ganin yadda misali ku yanzu kuna kawaye group ɗinku guda da zaran wata a cikin ku ta yi aure mako guda yayi yawa zaki ga halayenta da ɗabi'unta da tunaninta da take-takenta ya bambanta da naku. Ba haka bane? Sai kuma kamar ta girme ku ta zama wata anti tana muku fada tana nuna muku cewa ku ba ku san ciwon kanku ba. Idan ma ajin ku daya a makaranta ko islamiya zaki ga ta canza kawaye yanzu ita tana cikin mata aure ne ku kuma 'yan mata ne ba ku da aure hankalinku ba irin nata bane. Saboda tana da responsibility a kanta, tana da mas'uliyya. Ina fata muna lura. To wannan natsuwar tana samuwa ne sakamakon aure. Haka nan shi ma namiji da zaran yayi aure to rayuwa ta canza. Ya gama da rabin addini kamar yadda hadisi yake cewa sauran rabin addini. A har ila yau daga cikin manufofin aure akwai at-taqarubu bainal usar, samar da zumunta da kusanci tsakankanin mabambantan dangi. Dama shi mutum danginsa su ne 'yan uwanshi na jini da 'yan uwanshi na surkutaka, su ne dangin mutum kamar da Qur'ani ya faɗa ƙarara wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan waja'alahu nasaban wa sihra. Allah ya halicci dan adam daga ruwan maniyyi kenan, sannan ya sanya shi zaman nasaban dangantaka da jini wa sihran da dangantaka ta surkutaka. Idan mutum yana rayuwa ne tsakankanin 'yan uwa iri biyu, akwai 'yan uwansa na uba da na uwa wanda aka haifi baban shi tare da su, wanda aka haifi maman shi tare da su, sannan kuma wannan su ne dangantaka shi kenan. Akwai ta 'yan uwansa wanda suka fito ciki daya ko suka haɗa uba daya ko uwa da uba daya, duk wannan suna cikin nasaban dangantaka. Sannan akwai kuma wasihiran iyayen matarka ko iyayen mijinki da 'yan uwan matarka ko 'yan uwan mijinki, duka waɗannan sunansu dangi, dukansu dangi ne da lafazin Alkur'ani mai girma. Da haka ba daidai ba ne ki zama ki ɗauki 'yan uwan miji, musamman uwar miji ki ɗauke ta abokiyar rigima, abokiyar gaba, ki ɗauke ta wata 'yan tsurku ko 'yan sa ido, kina jin haushinta, kina ta'adda da ma ta mutu, da ma ta haukace. Wannan ba daidai ba ne, wannan mugun tunani ne. Ina fata mun gane. Ke ma uwa ce, kuma wata rana ke ma uwan miji ce. Kin haihu kuma ɗanki dole a waje ne zai yi aure kuma ya haɗa dangi da waɗancan, da aka ki kiyaye. Saboda haka daga cikin manufofin aure akwai manufa ta haɗa zumunta da dangantaka tsakanin dangi daban-daban. Da can ba ku san juna da su ba, amma da zaran aure ya haɗa ɗanku ya ga 'yarsu sun ƙaunaci junansu, an haɗa su aure, sai ka ga duk an zama dangi guda. Ba haka bane, komai da ya shafe ku yanzu su ma ya shafe su. Na gaba shine wato samar da zuriya, kamar yadda muka ji a baya, samar da zuriya. Kamar yadda aure shine kadai hanyar jin daɗi na mu'amalar jinsi, kuma shine kadai hanya ta halas ta samar da zuriya ta halas. Ma'ana duk ɗan da ba a haife shi ta hanyar aure ba, to wannan ya zama fitina ga kanshi, ya zama matsala a cikin al'umma. Za ka ga al'umma za su dinga kyamatar shi tun daga kan waɗanda suka yi laifin da a sanadiyyar shi ne aka haifi wannan ɗa izuwa ga sauran mutane. Yanzu kaddara a ce saurayin da zai auri yanki ko ƙanwaki a samu labarin cewa ai mahaifinsa da mahaifiyarsa ba ta hanyar aure suka haife shi ba, me zai biyo baya? Za ku ba shi 'ya? Ba zai yiwu ba. Za a ga cewa to wannan bai cancanta a ba shi 'ya ba. Ko da a ce fa shi ba yi da wani irin ɗabi'a irin wannan, kuma zunubin da suka aikata ba zunubin shi ba ne, amma zai shafe shi. Duk inda ya ce za a yi mishi gori inda tace za a yi mata gori kaddara a ce danki kiji labarin yana neman auren wata iya sai a bincika a ce ai uwarta a yawon ta zubar ta haife ta ba a san waye ubanta na sunna ba duk yadda zaki shiga ki fita komai ustadancin yariyan nan ba zaki rike hada zuriya da ita to haka aure shine kadai hanyar samar da zuriya wanda take halastacciya a shari'a sannan kuma aure shine hanyar ci gaba da wanzuwar jinsin bil adama kamar da Allah subhanahu wataala ya bada labari alal misali game da annabi Sulaiman walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma ana annabi Sulaiman kamar da zuwa cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alqawari yayi cewa kusan Sulaiman yana da mata da yawa a wata riwaya an ce matan shi 300 matan shi kawai na aure a wancan zamanin babu kaidi game da cewa mata hudu shine maximum number na matan da mutum zai aura a lokaci guda Annabi Sulaiman sai ya alƙawarin cewa yana so ya samu wada musulunci rundunar sojoji da haka zai yi mu'amala aure da matan shi cikin dare akalla guda 100 yana fata kuma dukkanin su dauki ciki su haifa ƴaƴa da za su zama sojoji na musulunci to sai ya manta bai ce insha Allah shine jarabawa da Allah ya mushi da Allah yake cewa walaqad fatanna Sulaiman hakika mun jarabci Annabi Sulaiman wa alqaina ala kursiyihi jasadan kuma muka wurgar da wani jiki akan kujerarsa thumma anab daga baya ya gane kuskuren shi ya dawo kan hanya bare dacewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan matan gabaki daya da ya kwanta da su a wannan dare babu wani ta dauki ciki a cikin su illa mace daya ita ma faja'at bi nisfil insani ita ma sai ta yi bari da haka sai ba samu wannan rubuna ba to a shahidi shine hanya aure ta ake bi a samu hauhawa yawaita al'umma da kuma wanzuwar jinsin bil adama wanzuwar dan adam tana ta'allake da wanzuwar yin aure shi sai yanzu akwai al'ummomi da dama waɗanda saboda sun kyamaci aure suna fuskantar hadarin karewa musamman umam urubiya a cikin kasashen turawa saboda tsabar maddiya tsabar capitalism jari gujja da ya halaka turawa sai suka kyamaci aure saboda cikin al'adunsu akwai matsala game da aure idan aka yi aure in suka daura irin wannan aure da suke daurawa a coci to aure ne na zobe ba rabuwa sai dai mutuwa ko kuma idan auren ya dame ka kana sai da zaka sai dai ka gudu in kuma har za a rabu to sai an je kotu an yi shari'a an yi rigima sannan idan aka raba auren mijin baya samun komai duka duke shi ya zama na matan haka zai tashi zero idan aka aure na musu wahala suna tsoron shiga aure domin shiga cikin harka aure a gunsu kaman wani wato shiga wani caca ne daga suka daina yin aure sannan sun gwamnati ce ta dadiro kawai sannan kuma suna matukar tsoron haihuwa suna ganin haihuwa wato daurawa kai larura ne daga sai mutum ya haifi ɗaya yayi kokari shine ƴaƴa biyu a wasu kasashen ma akwai dokoki da aka kafa da suka hana haihuwa to yanzu bayan shekaru 50 40 kuma kamata haka akwai al'ummomin da sun fara fuskantar karewa saboda sun saba wa sunnar da Allah ya halicci dan adam irin kasashen Italiya irin kasashen Jamus irin kasashen Faransa yanzu dangin su da al'umma su sun dauko hanyar karewa galibi kasashen suna cike ne da baki a yanzu haka suna gayyatar baki daga kasashe don su zo su cike guraben ayyuka da sana'o'i don ba su da mutane ba su da matasa waɗancan da sun tsufa kuma ba su da yaya daga cikin manufar aure wadda ita ce ta ƙarshe da zan ambata a nan shine idan mutum ya yi aure akwai manufar ya samo wa da kanshi wato wanzuwar wanda za su yi mishi addu'a da wanda za su kula da shi idan ya tsufa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tabbatacce a cikin sahih muslim annabi yana cewa idza mata ibnu adam qata anhu amalu illa min thalath idan dan adam ya rasu to aike shi ya yanke in banda guda uku daga ciki akwai awwaladun salihu yad'u lahu ko kuma da nagari wanda zai dinga masa addu'a ya ƴan uwa masu albarka iyaye mu mata ku kula da wannan da kyau wato duk mutumin da bai haifi da ba to bai da garanti in ya mutu za a mai addu'a duk mutumin da bai haifi da nagari bai da wannan garantin ma'ana da yanki da kanwaki da kawaki da ƴan ajinku da kishiyeki duk waɗannan ba su nake su miki addu'a kuma in ba su miki ba su laifi a wajen Allah ba amma ƴaƴanki in ki musu tarbiya ta gari su ne za su dinga tuna ki suna miki addu'a kuma su Allah ya daura musu alhakin dole su miki addu'a in ba su miki ba sun yi saban Allah domin Allah subhanahu wataala yana cewa yana bada labari cewa ƴaƴan kirki su ne suke yin addu'a ga iyaye suna cewa da Allah ya ce wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ya Allah ka ji kan iyaye na kamar yadda suka rene ni ina kankani wanda duk baya addu'a ma iyayensa to ba mutumin kirki bane ke dan haka wajibi ne akan iyaye su iyaye addu'a to amma ta yaya za a samu da iyaye su iyaye addu'a shine sai an haife su an yi tarbiyar su ta wannan fuskar kenan ta daya fuskar kuma a cikin rayuwa kafin ma ki koma ga Allah zaki wayi gari kin kai lokacin da kike bukata wato ƴaƴan ki din da jikokin ki a kusa dan su baki kulawa dan su rene ki kamar da kika rene su suna yara su kuma su rene ki kina tsohuwa dan su kula da ke kamar da ke kula da su su kula da mahaifin su kamar da ke kula da su in ba su haka ba sun shiga cikin sabon Allah to wanda bai haife su ba zai kula da shi ina jin dukkanin mu zamu iya bada labari ko kwatanci na mutane waɗanda ba su da ƴaƴa idan sun tsufaya suke zama za su zama babu mai kula da su ba su da wanda yake tausaya musu saboda ba su yi aure ba ba su haihu ba ko kuma sun yi aure Allah ya jarabce su ba su samu haihuwa ba ko kuma sun haihu Allah ya jarabce su da mutuwan ƴaƴan da wuri haka kenan kin ga wato samuwar jin daɗin ki bayan shekarun ki sun yawa ya ta'allake da irin ƴaƴan da kika haifa makomarki a lahira tana da alaka da irin ayin da kika haifa a cikin hadisin Abu Dawuda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu bayin Allah a cikin kaburburan su za a dinga nuna musu tarin lada in aka ce man bawan Allah ga wani ladanka da yazo yau daga duniya ma'ana ya ga account din shi na lada yana karuwa sai ya tambaya ya Allah to ai ni ban san wannan aikin da nayi ba wannan baya cikin aikin da sai ya ce a'a ƴaƴanka ne da suke duniya suke maka addu'a shine ake ƙara maka a cikin aikin ladanka shine ma'anar sadaqatul jariya din kamar da wanda ya gina masallaci ko ya gina asibiti ko ya gina islamiya ko rijiya ko wani abu da za a ci gaba da cin moriyarsa bayan ya rasu ladan shi zai ci gaba da hauhawa to haka wanda ya bar ɗana gari a duniya ladan shi zai ci gaba da hauhawa ina jin waɗannan bayanan sun isa su nuna mana muhimmancin aure da kuma amfanin shi a gurin mutum musulmi sai mu je ga asalin wato tukullumar magana magana akan matsaloli wanda suka dabaibaye rayuwar aure da muke to dama ita ka'idar rayuwa ta dan adam shine duk sanda kai solving wani problem duk sanda kai maganin wata matsala to wannan solution din zai kawo ka face to face da wata sabuwar matsala duk sanda ka ji yunwa ta ishe ka idan ka zo ka ci abinci to kai maganin matsalar yunwa ko ga kuma ka samu sabon matsala yau ko ka ji kasala da bacci ko ka ji kuma kana jin amai ko ka ji cikin ka yayi nauyi dole da zaka ji wani abu kuma wanda ya taso sabo ko kuma ka ji cewa to kuma yanzu kana da buƙatar wani abu sabo da duk sanda ake so din wata matsala a bisa ɗabi'ar dan adam to za a kuma haifar da wata matsala ne a rayuwa shi yasa kawar da matsalar rashin aure da samar da aure din to zai haifar da abinda zai kai mu zuwa ga wasu matsaloli waɗanda kuma suke faruwa lama nasu minha duk sanda aka zauna zaman aure kamar yadda Bahaushe ke cewa zo mu zauna zo mu saba sai an samu rigingimu sai an samu rashin fahimta sai an samu abubuwa da za su taso daga baya shi yasa dole sai an yi haƙuri sai an kai zuciya nesa wannan yasa zaka ga dattawa idan za a yi ma ƴa mace aure musamman sai a yi ta mata fada ana cewa ta yi haƙuri ta yi haƙuri domin yanzu zama ne na gaskiya da gaskiya sanda ake soyayya ko neman aure kowa baya bayyana aibinsa tsakanin namijin da macen kowa na kokari ne ya ga ya bayyana kanshi a bisa sura mai kyau wadda ta bada dama a karɓe shi a karɓe ta wanda zai sa ƴan uwan ko dangi ko sirkansa su cewa eh lallai wannan mutumin kirki za mu iya bashi ƴarmu ba zai bayyana wani halin shi na banza ba haka ita ba ta bayyana halinta na banza ba saboda wannan potential miji ya amince da ita ya aure ta amma daga ranar da aka zauna guri daya to fa wannan gaskiya da gaskiya ne babu wani ƙarya kowa halin shi zai bayyana kuma ma ta kun inda mur'in min khaliqatin wa in dhannaha takhfa 'ala an-nasi tu'lan duk wani hali ma da mutum yake da shi wanda yake tsammanin ba za a sani ba za a gane wato in aka rayu da mutum za a gane idan mutumin kirki ne shi za a gane in na banza ne za a gane in makaryaci ne za a gane shi in mai fadan gaskiya ne za a gane in marwaci ne za a gane in mai kirki ne mai hakuri ne mai fushi ne duka za a gane ya abin da ya rage kawai a zauna dai wuri daya da zaran an zauna wuri daya mako guda wata guda shekara goma duk abokan zaman mutum za su iya gane wani iri ne shi to shine nake so anan da jeran to mana wasu daga cikin gama garin matsaloli ko wasu daga cikin ababan da ke haifar da gama garin matsaloli me yasa auratakayya da ake a yanzu ba su da karko irin na iyayenmu da kakanninmu me yasa yanzu da an yi aure wata daya shekara daya wata uku za a fara kawo ƙara wa juna za a fara fada da juna a wuni ba ai wa juna magana ba ai wa juna jafai ai yaji har a zo ana sulhuntawa iyaye da dattawa da limamai da waliyan da suka hada auren a zo ai ta sulhu me yasa rigingimu suke kai mu haƙi zuwa ga kotuna me yasa zawarawa suka yi yawa a cikin waɗanda suka zama bazawarai ta fuskar mutuwar aure ba ta fuskar mutuwar miji ba me yasa suka yi yawa duk inda ka zagaya ga su nan masu ƙananan shekaru waɗanda suna ma da ƙawayen da ba su mai auren faru ba abin da yasa har aka wayi gari wasu matan ma suke jin tsoron shiga al'amarin aure me yasa to akwai dalilai da yawa da suka haifar da waɗannan amma za mu taƙaito akan mafiya bayyana daga cikin su wanda suke sunan rusul aqlam dalili na farko shi sa ne mana wannan matashiyar shine jahiltar manufar aure jahiltar me yasa ma aka yi auren yana daga cikin abin da ke kawo matsala an yi auren ba a san manufar da ta sa aka yi auren ba kawai dai an yi shi ne kawai saboda ana yayin yin aure kawai na ga wata budurwa ina so ko ta ga wani saurayi yana son ta kawai suka yi aure ba su san me manufar nan da aka ambata da musulunci ya gindaya game da aure ba kuma ba ita suke nufata ba don haka from day one za su samu matsala mace ta yi aure miji ya yi aure amma kowa yana tsammanin ya ci gaba da yin rayuwar shi irin ta da bai san daga cikin manufar aure shine ya canza wacce rayuwar ba mutum ya auri mace amma kuma ya ci gaba da abin da ya saba na zaman majalisa abin da ya saba na yawon dare abin da ya saba na kallace kallacen finafinai ko abin da ya saba na zuwa yawace yawacen rashin mafadi mace ta yi aure amma bata san manufar cewa yanzu kula da mijinta da kula da gidanta shine abin da ya kamata ba za ta ci gaba da abin da ta saba tana so duk biki ta fita ta je dina ko lancin tana da wani group da take abin nan take zuwa harkokinta za ta ci gaba da yawace yawacen ta za ta dauka za ta fita inda ta ga dama ta je inda ta ga dama babu kamun kai to wannan yana jawo matsaloli da yawa a cikin aure yana jawo zargi yana jawo fitintunu iri daban-daban na biyu a shine wato a jahiltar addini rashin sanin addini ina ce jahilci anan jahilci iri biyu akwai jahilci na mutum bai sani ba da gaske akwai jahilci na mutum ya sani baya aiki da abin da ya sani domin shi ma wannan ana lissafa shi ne a matsayin jahili mutumin da yake da ilimi amma baya aiki da shi to bai da bambanci da jahili don haka rashin sanin addini da rashin aiki da addini yana kawo matsala a gidan aure shine miji da matan ta bangaren kowanne bai san addini ba don haka za a yi ta matsaloli ina jin za ku iya tuna ko in kun sani cewa yan shekarun nan na baya ana yawan samun matsalar miji da mata da suka yi aure su je cikin watan azumi da rana tsaka su dinga kwanciya aure a 'yan shekarun nan shekara biyu uku hudu baya ma'ana yanzu ba ga ana ta auratayya ba gab da azumi to bar azumi ya jiki ki kisha mamaki ba su san cewa idan ana azumi ba a kwanciyar aure da rana ba ba ruwan su za su da mujunan su su duk abin da za su wasu akwai wanda da muka samu labarin ita matar ta san ba kyau amma ba ta iya azumi ya shigo an yi yau an yi gobe an yi jibi kwana uku ana yi ta ga kai ta tana ne ta zama arniya ba ta dauka ba ta zama kafira ne wannan ai ba wai kawai fasika ba ko sai ta gudu ta tafi gidan su ta yi yaji mijin ya busau me ya faru kun yi fada ne a me ya faru da kyar dai suka yi bayani shi wai bai taba sanin haka ba saboda tsabaragen jahilci kuma dan musulmi gaba da baya yanzu wannan irin jahilci ne jama'a wannan jahilci yayi katutu sannan haka jahiltar kalmar saki ne matsayinta daga wasa ko wani fada da bai kai ya kawo ba ce wallahi sai in sake ki ce in ka isa sakannin mara sai kawai ce to shikenan kaza sai kuma su gaba da zama ba su san cewa saki ya auku ba wannan ya daga cikin jahilci da ke faruwa sai a wayi gari su dinga haifar da matsaloli a cikin aurensu babu mutunta juna babu mutunta iyayen juna babu sanin darajar juna wannan yana daga cikin matsalolin da ke faruwa a cikin aure shine tsabaragen jahilta addini abu na uku da ke haifar da matsala shine makahon kwaikwayon al'adun da ba namu ba makahon kwaikwayo dama cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa ga cewa za a wayi gari al'ummarsa za su dinga koyi da Yahudawa da Kiristoci koyi ya kai koyi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa har inda ɗayan su zai shiga ramin damo to sai an samu musulmi da za su bi shi shiga wannan ramin yanzu ku duba irin yadda muka zarne wajen koyi da su tun daga kan wajejen bukukuwa yanzu mu da muna yara abinda muka sani ana biki shine a ce za a yawon gudu da alibidi da kamu da sakun lalle in waɗannan ƴan yaran ba su ma san waɗannan abubuwan su ƴaƴanmu ne ba su ma san meye wannan ba yanzu duk an canza waɗannan gabaki ɗaya al'adunmu yanzu sai dai a ce za a yi dina za a yi ƙauyawa ne za a yi lancin za a yi wane ne za a saka wannan riga irin ta shedaniya riga babu sama iya kirji amma kuma tana jan ƙasa ta can baya wedding gown a je a siyo ta ko kuma a ɗauko haya ko har haya ake ɗaukowa to tun daga waɗannan munanan al'adun da ake al'adu ne munana a zo ango da amarya a gaban iyayensu suna runguman juna suna yin kiss suna yin rawa wani irin shedanci ne da fasikanci da ba kuma ƴaƴan musulmai gaba da baya wannan babu shakka kafa tubalin aure ne akan harsashi mara kyau da haka waɗannan auren wasu ba sa wuce wata uku suke lalacewa yayi nisa kenan a kwanace sa'in lafiya amma daga nan zai lalace saboda ba a kafa harsashin shi akan turba mai kyau ba wannan mu'amala ta tsakanin mata da miji shari'a ta ce a ɓoye ta sai an shiga cikin ɗaki uwar ɗaka an kulle ɗaki an kashe wuta an lulluba sannan ake ta kuma aka hana a ce aka hana a bada labari ba a so a bada labarin komai a kanta sawa'un ka bada labarin naka ko naki ballantana ko bada labarin na wani amma sai a zo a cikin hall an tara mutane ga kyamarori ga ƴan jarida kina rawa mijin kina rawa mama kina kallo maman shi na kallo hasali ma su suke muku liƙe ma suna sagawa wani irin ta'annaci ne wannan jama'a kuma a ce ana fata wannan auren yayi albarka kuma ran da ake yin wannan abun ba ba daura auren ba ta yi ranar alhamis ake yin wannan lalatar sai gobe juma'a a sake yin wani sabon salo sannan sai ranar asabar sannan a daura aure duk an gama watsewa abinda ake yi kenan to wannan mummunan koyi da ake da al'adun kafirai yana da gaskiya abinda yake jawo matsala a aure tun kafin auren sannan kuma da bayan an yi auren ana so a rayu a bisa salo na rayuwa irin na kafirai na san auren da aka fasa shi a sanadiyar mijin ya ce ne kawai shi bai yadda matar ta ci gaba da saka hijabi ba shi bai san matar shi ta saka hijabi ko musulmi ne an kawo akwati ta ga ba hijabai tace wai ina hijabai ce a ni ba zaki saka hijabai ba ce haba dai kai kuwa wasa gaskiya wannan aure fasa shi akai an yi sa'a ma tana da ragowar imanin take ganin ba ta bari bane ba za ta bar hijabin ta ba to haka nan a baya ga wannan daga cikin abin da ke jawo matsala ina faɗa mana ne a tattakaice kuma na san dukan ku za ku yi ittifaki da ni akan cewa wannan matsalolin da gaske ne akwai su baya ga haka akwai tsananin kishi wanda ya wuce misali tabiyar yamace ta kishi sananniya ce kuma karɓaɓɓiya ce a shar'ance da al'adance a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matan shi wanda suke tsarkaka sun yi kishi da junansu su Aisha da su Hafsa da Zainabu yar Jashin da su Ummu Salama sun yi kishi na ɗabi'a da junansu wato kishi na ƙoƙarin kowacce tana son ta zama ta fi samun shiga a wajen mijin fiye da ƴan uwarta na ƙoƙarin kyautata wa mijin da neman faranta masa rai wannan ba a hana ba amma mummunan kishi wanda zai zama fitina ya zama ja'iba har ya kai ga batanci da zagin juna wani lokaci har da dambe kai har da yin kafirci da shirka shiga bokaye wata kuma ta zinduma wa miji wuka a makogoro saboda zai yi aure wata ta jefa dan kishiya a cikin rijiya wata ta sanya ma masu kawo kayan jeran amarya ta sa musu fiya-fiya a cikin abincin da ake bayarwa idan an je yin jere duk su ci su kama gudawa wasu su mutu duk an samu irin wannan wata ta ɗauko wuka tsakar dare ta yanke azzakarin mijin ma gaba ɗaya guda nawa aka yi wannan duk mun sha gani ko mu ji labari ko irin wannan mummunan kishin da yana kawo matsala a cikin harkar aure mummunan kishi wanda ya wuce wa ɗabi'a sannan sa'ido da bibiyan kwakwab shara musulunci ba tare da sa'ido da bibiyan kwakwab ba wato ku kalla ku gani a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Dawud da Rawi to manzo Allah yake cewa idan mutum ya tafiya ya dawo kar ya shigo wurin iyalan shi idan dare yayi in ba su san da ya shigo ba daga cikin manufar haka shine kada ya firgita su kar ya ba su tsoro bayan an kulle gida a ji ana kwankwasawa abu na farko da za su fara yi shine za su tsorata za su firgita za su ga cikin damuwa ko kuma ya zo ya gansu a wani yanayin da bai so ya gansu a haka ba zai iya ganinsu a yanayin da baya son ganinsu a haka ma'ana kamar ya bibiyi kwakwafinsu kenan to yanzu maza da mata suna bibiyan kwakwafin junansu ta fuskar musamman amfani da waya cewa za ka ji mata da dama ko maza da dama suna complain cewa sun duba wayan miji ko yan mata ba su ga sun ga wani abu da ransu bai so ba to waye ce ki duba shine tambayar da za a miki waye ce ki duba wayan shi haki ga abin da ranki bai so ba babu wanda sai ki duba wannan baki da dalili a shar'ance da ya baki dama cewa ki dauki wayan wani sirrin sane ki duba dan kawai takamaki wai mijinki ne baki da dalili a shar'ance da aka karki dinga duba wayan miji ko bin sirrinsa ko bude masa akwatinsa ko inda bai so a gani wannan yana jawo rigingimu kai kuma karka dinga cewa sai ka bi tarihin abinda matar ta yi a baya ta yi a baya ta samu kanta a wani yanayi wanda ba abin yabo ba ba abin aso a tuna ba amma yanzu ta tuba yanzu ta yi aure ta kame karka ce sai ka bibi sawo menene rayuwarta a baya wannan zai haifar da matsaloli da rashin yarda da juna da rigingimu sannan sai kuma wato san duniya wanda ya wuce kima biye ma san duniya biye ma san rafahiya san jin daɗin duniya san more rayuwa fiye da kima ta fuskar kina kallon wata ƙawarki ko wata ƴar gidanku ko wata antinki wadda mijinta ta yi yafi mijinki wadata ko ya fi shi ƙarfi ko ya fi shi arziki sai ki ce kuma ke ma sai an miki irin abin da aka mata tunda an biya ma wancan maka ke ma dole sai an biya miki kuma mijinki bai da kuɗin biyan maka ko sai an sai miki mota tunda wancan tana da mota ita ma ko sai an miki irin atamfa iri kaza saboda kin ganta a jikin wata mijinki bai da halin wannan wannan yana iya jawo rigima san duniya mai tsanani da kuma neman biyan bukatun duniya ta kowane ainihin wato ta kowane manufa sai kuma bayyana asirin aure ga kawaye kamar yadda na faɗa muku da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ki je ki bada labarin mu'amalar ki da mijinki ko wace irin mu'amala ya hana abin takeici yanzu mutane bidiyo suke suna sawa a Facebook a ga yadda suke mu'amala da mazajinsu annan wata ta ga mijinki tace tana so a ji tace wallahi me ya kai ki sai kin zo kin bayyana sirrin mijinki a titi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara maza da mata aka yana musu wa'azi yace naji an ce kuna zuwa kuna bada labarin mu'amalar ku da mazajinku da mu'amalar ku da matayenku sai kowa yayin shiru sai wata ce da gaskiya ne ana yi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce to ku daina misalin masu yin haka kamar misalin bunsuru ne da akuya da suke tarawa da junansu akan titi me ina rana kika ba kamera wai ki rike hannun miji kina rawa ke da shi sannan ki saka shi a Instagram ba ki san yawan shi dan da suke wajen nan ba ko ba ki san yawan su ba inda ma wata ta nemi mijin naki da aure ne to da sauki amma wata da fasikanci za ta neme shi ta ga falon ki ta gan shi masha Allah wow ta ce eh mijin nan lalle mai wadata ne ta ga mijin ki gashi nan kyakkyawa kamar shi ya kanki shikenan za ta ce lalata miki shi za ta fara bibiyar shi sai ta halaka shi wannan ya faru bila adadin zaka bayyana sirri ko daga kawaye ne a islamiyya ko a gidan biki ko a gidan gaisuwar mutuwa ki iya bakin ki kar ki zama wacce da an zauna ba ki fara bada labarin kirkin da miji ya miki ko ki fara bada labarin rashin kirkin da ya miki duka kar ki bada labari ki rufa mai asiri yana daga cikin wato alaman mace ta gari ita ce mai rufa asirin mijinta hatta mahaifiyarki da guggwanki da kakakki ba daidai bane ki je ki dinga labarin musu sirrin mijinki ba daidai bane ku fada kuka yi ku iya kashe fada tsakankanin junanku dan haka wannan yana daga gaskiya da ke jawo matsala bayyana sirri ga nawazi sannan daga gaskiya abin da ke jawo matsala har ila yau akwai wato shiga rigimar da mutane suke ta aure iyaye su shiga rigimar da ke tsakanin miji da mata su iyaye suna da kaunar ƴaƴansu daga da sanda yake rigimar tsakanin miji da matarsa iyayen kowa zai goyi bayan nashi ne kawai wanda ƙarshe su mazan su iyalan suna iya sulhunta junansu amma da zaran iyaye sun shigo to sai auren ya lalace wani lokaci har aure ya mutu wani lokaci har kije kina nema ki tsine wanda yake cewa wato ba ta jin magana ki so ta ga kina nema ki mata sawarwari ita ta kawo karar ne kawai dan a mishi fada ke kuma kice to a tafi gon alƙali in ta ce a'a kice a'a mama ni ba fa na ce a mai haka bane cikin sai a ce yarinya ba ta da kunya ta biye wa miji ta kyale uwa ba ka yake yi ba to tun farko karki kai labarin kin ga baki kai labarin ba ba za ki samu matsala da mahaifiyarki akan yayin kamata a gyara matsalar ba sannan daga cikin abin da ke kawo matsala mafi girma a aure na jinkirta ta saboda ta fi kowace matsala na su shiga cikin kwakwalwa shine wasa da addini matukar da ke da mijinki ba kwa kula da sallah ba kwa tsaye da sallah ko auren ku ba zai kyau ba saboda sallah ita ce abin da in an tsaye da ita komai zai gyaru idan ku an yi wasa da ita to komai zai lalace sai na Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda kamar da ke cikin muwatta ya aika wa da gwamnonin shi sako yake cewa ina umartar ku da ku tsayawa da mutane sallah kafin ku tsaye musu da duk wani doka yace domin ita sallah ita ce idan an tsaye da ita to komai zai gyaru idan an yi wasa da ita komai zai lalace dan haka yi kokari ki taimaki mijinki akan ki tabbatar yana tashi yana fita sallah asuba ki tabbatar yana sallar isha a cikin jami'i ki tabbatar yana kula da sallah ke ma kuma ki kula da sallah wannan shine magani mafi girma na gyara rigingimin aure na ba ku shi kyauta babu wani abin sadaka ina fata mun gane tsayi da sallah shine magani mafi girma sannan daga cikin abin da ke jawo matsala a cikin rayuwar aure har ila yau akwai rashin dacewa da juna ta fuskar mu'amala aure da aka samu miji da mata ɗabi'arsu ta buƙatar aure ba ta yi ɗaya ba to wannan ma masdari ne na rikici wannan kuma galibi baya gyaruwa domin ɗabi'ar mutane ba ta canzawa sai dai haka a haƙura da juna ko a yi haƙuri da juna Allah sa kun ga da bambancin hakura shine wato a kashe auren kenan ko kuma ayi hakuri a zauna cikin larura wani namijin yana da bukata da ta tsara wa ta iyalinsa ko kuma ƙasa da haka ko wata mata tana da bukatar tsara wa iyalin mijinta ko ƙasa da haka to duk sanda bukatun su bata daidaita ba za su samu matsala da rigingimu da raini da rashin sanin mutuncin juna to ya danganta ga maslahar da kowa ya kalla akwai wanda ta kalli maslahar cewa ta riga ta haihu a nan gidan tana da ƴaƴa tana bukatar ta zama tare da su ta tarbiyar su to wannan ta hakura da bukatun kanta ta kula da bukatun zuriyarta yafi mata akwai da ta ga kuma cewa ita tunda ba ta da ƴaƴa yanzu kuma tana da kunciya tana bukatar ta je inda za a kula da ita yadda ya kamata to wannan kuma in ta zabi maslahar cewa a rabu to tana iya ta rabu da shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe aure a irin haka akwai hadisi tabbatacce a cikin sahih muslim wanda mace ta kawo karar mijinta gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa wallahi ya manzo Allah abin da ke tare da shi kamar tsumma ne baya iya saduwa da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe wannan aure saboda akwai cutarwa ga bangaren ta to wannan ya daga cikin abin da ke jawo abin nan rigingimu a cikin aure haka kuma akwai wato matsalolin tattalin arziki ko karayar arziki dake riskan mutane mutum da yana da wadata yana da hali wani tashin tashina ta bujiro mishi sai a wai gari arzikin shi ya lalace ko tattalin arzikin shi yayi ƙasa wannan yakan jawo matsala sosai a tsakanin ma'aurata saboda ba kowace mace ce take da juriyar ta ga cewa da tana cikin wadata yanzu kuma ba ta da shi da tana iya biyan bukatun kanta har ta taimaka wa waninta yanzu kuma babu ba kowace mace ce ke iya jure wannan ba to wannan yana iya kawo rigingimu sannan abu na ƙarshe da zan ambata wanda yake daga cikin abin da ke haifar da rigima shine wato rashin maida al'amari ga Allah rashin tawakkali ga Allah a sanda rigingimu suka faru ya wato rashin daukan janibi na hakuri da janibi na tausaya wa juna da janibi na bai wa juna uzuri kamar yadda Allah yake cewa la tansawul fadla bainakum kar ku manta da falala tsakankanu ko da rabuwa za a yi qur'ani ya ce fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan ko dai a rike bisa abinda aka sani na girmamawa ko a rabu bisa kyautatawa saboda su mata da kake ganin su kamar yadda Qur'ani ya ba da labari wa akhadna minkum mithaqan ghaliza su rike alƙawari mai ƙarfi game da kuma zaje da aka fito sai musu to rashin wannan tausayin rashin sanin ya kamata rashin kauda kai rashin daukar izira yana iya zama matsala daga cikin matsaloli kamar yadda faɗi tun farko zama wannan matsala ce mai fadi za a iya yin bincike mai tsayi akan ta ta hanyar abin nan amal maidani wato field work wanda za a bi gari gari gida gida anguwa anguwa ana tambayar ma'aurata menene matsalolin su ana rubutawa ana tantancewa za a iya wannan research ko PhD ake so za a yi akan wannan qadiyya saboda qadiyya ce sananniya sannan kuma a nemi meye solution to kowace matsala za a duba menene antidote ɗinta meye maganin ta shine solution ɗinta inda rashin hakuri ne sai kokari a dinga hakuri inda jahilci ne sai kokari a nemi ilimi inda yake wato tonan sirili ne sai a dinga rufa wa juna asiri haka dai kowace matsala idan aka kalle ta alahida tana da antidote tana da maganinta tana da rigakafin ta wanda shine zai zama maganin ci gaba da yaduwa da ainihin wato abin nan wato tabbatuwar wannan matsala dama kamar yadda ce insha Allah ba zan wuce awa guda ba to ina ganin ya kamata in dakata haka abinda na faɗa wanda yake ya zama daidai ina fata Allah subhanahu wataala ya bani ladan shi kuma ya baku damar fahimta da aiki da shi abinda yake kuskure da tuntuban harshe da karancin ilimi ko mantuwa ina fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mini kuma Allah ya kauda shi daga kwakwalanku da zukatanku waɗannan ma'aurata da sanadiyar aure da suka yi ne muka samu munasabar gabatar da wannan tattaunawa da ma wanda aka yi ta jiya ta maza muna musu addu'a da cewa barakallahu lahumma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair Allah ya sanya musu albarka a auren su Allah ya hada kansu akan alkhairi da su da sauran auratayya da ake tayi wanda aka yi da wanda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a ciki waɗanda ba su samu ba cikin ƴaƴanmu da ƙannanmu muna musu addu'a Allah ya ba su mazaje na gari wanda kuma suke cikin halin aure Allah ya kade fitintunan da ke ciki Allah ya sa musu albarka Allah ka sa mana albarka a ƙasarmu da al'ummarmu fitintunan da muke fama da su Allah kai mana maganinsu ya Allah mu bayinka ne masu rauni muna neman dauki a wurin ka ya Allah ka canza mana halin da muke ciki zuwa hali mafi kyau Allah ka raba mu da yunwa da fatara da talauci da tsoro da kafirci da fasikanci da sabo Allah ka sa mu gama lafiya addu'a ta musamman ga ƴan uwa wanda suka shirya wannan tattaunawa da kuma malamai waɗanda suka halarta da waɗanda suka bada uzuri da kuma masu recording waɗanda suke dauka da waɗanda suke yadawa kai tsaye da kuma addu'a ta musamman ga ku iyayenmu mata wanda kuka bada hadin kai wajen saurare Allah ya sa gaba ɗayan mu gama lafiya Allah ya sa mu tsira ranar alkiyama wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah